Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 22 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1418, wanda ya dace da 19 ga watan Afrilu a shekara ta 1998, wato a shekaran Bature, a don ci gaba da karatunmu na Kitabu Tauhid. Wannan kuma yana jin shi ne darasi na 14 ko? Dukkan manta. Na 14 tabbas kenan, shi ne darasi na 14 insha Allah. A wancan lokaci, in dai ban manta ba, mun tsaya ƙarshen babin qaulillahi ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. A ƙarshen wannan babin muka tsaya ko? Yau za mu tashi babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Wannan babi tamfar babukan da suka gabace shi ne, abinda yake fayyacewa dalilai da ke nuna cancantar Allah wajen abautata masa shi kadai, kar a hada shi da wani. Kun fahimta da kyau ko? Dama babukan wannan babuka ne na dalailut tauhid, al-adullati al-adillatu allati tadullu ala tauhid, dalilan da ke nuna tauhidi, waɗanda suke nuna cancantar kadai takar Allah wajen bautar shi kadai. Da haka sai ya ce babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Wannan aya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, wato kamar bangare ne na wata aya. Jerin ayoyin suna cikin suratu Saba, sun fara ne daga fadin Allah ta'ala qul ud'u allazina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard wa ma lahum fihima min shirk wa ma lahu minhum min dhahir وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Amma sai malam ya fara daga ƙarshen hatta idza fuzzi'a an qulubihim, dai in ka fahimci wannan ka fahimci tan farko. An fahimta ku? To abin da nake cewa shine hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da fuzzi'a an qulubihim, aka kore tsoro ko firgita an qulubihim ga barin zukatansu. Qalu sai sashin su yace da sashi, ma za qala rabbukum, me ubangijinku ya faɗa? Qalu sai suka ce al-haqqa, ubangiji ya faɗi gaskiya. Wa huwa al-aliyyul kabir, shi ubangiji shine al-aliyyu madaukaki, al-kabiru kuma mai girma. To wannan fadin cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da aka yaye firgita daga zukatansu, su suwa kenan? Su mutane ko su mala'iku? Sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu. Waɗansu suka ce su mutane, yayin da aka yaye tsoro daga zukatansu, sai sashin su ya ce wa sashi ma za qala rabbukum, sai suka ansa da cewa qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Waɗansu malaman suka ce a'a, an qulubihim din nan wannan da mala'iku ake, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da aka yaye firgiti daga zukatan su mala'iku. Qalu sai sashi yace da sashi ma za qala rabbukum, mai ubangiji ya faɗa? Qalu haka suka ce ubangiji ya faɗa gaskiya. To wannan magana ta cewa an qulubihim, damiri yana komawa zuwa ga mala'iku. Wannan tafsirin shi ne tafsirin da ya fi dacewa da aya, don shi ne zai samu gaskatawa daga ɓangaren hadisin annabi. Ba za mu kammala wato fahimtar tafsirin ayar ba sai mun karanta hadisin da ya biyo baya, shi zai fassara ayar. Menene ya sa mala'iku jin tsoro? A wani lokaci suka ji tsoro ɗin? Kuma me za mu kalata a ƙarƙashin jin tsoron mala'iku ɗin? Shi ne ce fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu وفي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها أذعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزئ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها
وبدد أصابع بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وفي الصحيح يازو أتكين صحيح البخاري لوكا تند بسكة الصحيح بالألب واللام سكة يشلو سنة نفو البخاري كوي يازو أتكين صحيح البخاري أن أبي هريرة رضي الله عنه أن كرقوا حديثي لقى أبو هريرة الله سكاري داء قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى من ذنب الله سلا داء منشن الله سبت قريب قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قضى الله الأمر في السماء إذن الله يزرتد ون الأمري أسما ون الأمري وترواية تفسر إذا تكلم الله بالوحي في السماء إذن الله ينفم مغنر ون وحي أسما يباد أمرني أسما يلا برتاوى ملائكون دسكي أوجد الأرش ون الأمري na abin da zai faru a duniya saukar da ruwan sama ko fari ko mutuwar wane ko haihuwar wane ko wata annoba ko wani alkhairi abinda duk Allah ya nufin faruwar sa gobe ko jibi ko gata yakan baiwa mala'iku labari to lokacin da duk ya faɗi hakan ya labarta wa mala'iku wannan bayani me ke faruwa darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku duk su sauke fukafukan su wannan ya nuna mala'iku suna da me فكي كما يدى سورة فاطر كتي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء إلى الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاثة وربع لكتكين سأقوم أسهر فكي بيو أقوم أسهركو أقوم أسهره يزيد في الخلق ما يشاء أقوم أسهر حكم بأسان أدى لنسبة ملائكة جبريل كتين دفو فكي تليشي لسي كتين يزيد في الخلق ما يشاء النبي سياغنش دفو فكي تليشي لأدري إسرائي حديث بخاري أحمد da muslim kuma yace kowanne fuke daya ya rufe sasannin sama tayi da in zaka daga kanka sama ba zaka hango sararin samaniya ba wannan ke nuna girman halittar malaika kenan ko fuke daya ya rufe sama to ina sauran 500 da kuma nawa 90 kenan yaya girman su zai zama to wannan fuka fukan kenan banda ginin jikinsa kuma yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana kari cikin halittar sa cikin abin da yaso inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko da akan komai to lokacin da allah duk yayin maganar wahayi su mala'ikun nan mai fuffuke biyu mai uku mai hudu mai sama da haka duk sai su sauke fukafukan su kasa don jin tsoron ubangiji darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su sauke fukafukan su saboda mai ud'anan liqauli dan kaskantar da kai ga maganar ubangiji dan jin tsoron ubangiji ta'ala ud'anan على وزن غفران كالغفران والغفران والرجهان ذكرت على وزن فؤلان وتمذرين ان خضع يخضع خضعانا وكتي خضع يخضع خضوعا وخضع يخضع خضعانا وخضع يخضع خضعانا ذكرت دي مذرين ان خضع يخضع ماضي خضع مضارع يخضع سيس التوكي فكا فكانسو خضعانا لقوله دن صولتا da firgita saboda wahayin da suka ji na ubangiji saboda maganar da ubangiji maganar Allah kawai ta duk ta gaba da wannan me ke nuna wa mala'iku suna ne suna jin tsoron ubangiji ba haka bane ba ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli saboda me dan jin tsoron sa wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada saboda jin tsoron sa وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم اني اله من دونه ذا ذا سامون ملائكه تيني ني ابي بوتا با الله با قال لك ني فذلك نجزيه جهنم
duk da girman sa da yawan fukafukan sa da girman halittar sa, to in malaika ya kasance na jin tsoron Allah, to ina ga wanda bai kai malaika ba? Min babu aula ya ji tsoron wa? In malaika duk da girman halittar sa da kasaitar sa yayi kadan da ya zama kishiya ga Allah, to ina ga wanda bai kai girman malaika ba? Ta ya zama kishiya? Wannan shine dalilin tauhid din. Kun bayyana da kyau, wato nuna tsarkakuwar Allah ga barin bai abin bauta, abin wato tarayya, ko da abin tarayyan nan ya kai matuka wajen girma, to yayi kadan ya zama kishiya ga Allah, yayi kadan ya zanto an kwatanta shi da Allah, kuma shi kansa yana jin tsoron Allah duk girmansa. Yanzu ba kai da wani halitta cikin mutane da ya kai malaika girma. Annabi Adam babanmu shine mafi girma cikin halitta, tsawonsa zira'i 60 ne, daga kansa ake ragewa kuma har yau. To mutane kenan. To ga mala'iku suna jin tsoron Allah, wadanda zai ci shi ba jin tsoron Allah? Ga mala'iku sun yi kadan su zama kishiyoyin Allah, sai wani mutum dan shehuntaka dan walitaka sai zama kishiya ga Allah? Ya kai Jibrilu ne? Jibrilu fa fike 600 gare shi, ko wani fuke ya rufe sararin samaniya, kai fa fiken ka nawa?
Ko daya.
Yanzu fa fike daya ya rufe maka duniya, ba inda rana za ta fito mala'ika Jibrilu sai fa fike daya, duk duniya ba za ta ga rana ba. Kai hakar dafin hannun da kai magana na magani dan tsabagen karama zai yi, ashe ba kowa bane kai, ashe ba ka zama komai ba, ashe kai ka dan asa ka kishiya ga Allah? To wannan shine dalilin tauhidi din. Shi yasa mutane sukan yi shirka ne dan in sun jahilci Allah, inda sun san Allah ba za su yi shirka ba. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, basu girmama Allah hakikanin girman da ya cancanta ba shi ba, saboda sun jahilci waye Allah. To Allah kuma baka sanin shi ta hanyar ka gazacin sa dan bai yiwa a gani. Kun fahimta da kyau? Sai dai ka san shi ta fuskar mai halittunsa, sai ya zuba maka ayoyi a sama da ƙasa. Halittun sama aya ce daga cikin ayoyin Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Halittun ku mu mutane aya ne daga cikin ayoyin Allah. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Da haka Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
وعندما da malaikuke ne in sun ji wahayi ka sai likiti, wahayin Allah sai su likiti su fadi kasa qur'anan li qawlihi. A wani hadisin aka ce za su fadi ne su iku sai su fada a sume saboda jin wahayi. An gane ko? To wannan wahayin sai ce ka annahu silsilatun ala safwanin, ka annahu kai ka ce silsilatun sarka ce ta karfe, ala safwanin da ake janta akan falalan dutse. Safwan shine irin falalan dutsen nan da ba shuka a kansa, babu wata bishiya a kansa, dutse tsagwaransa wanda ba wani gari. Idan ana da wato me kenan kamfa, idan ana jan sarka a kai me za ta yi? To haka mala'iku suke jin tsara wato idan Allah ya magana. To shine suka ce ka annabu silsilatun, kai ka ce sarka ce ala safwanin akan kamfa ake janta. To me aka samanta a nan? Hal huwa tashbihu sam'in bi sam'in aw tashbihu masmu'in bi masmu'in?
Tashbihu masmu'in bi masmu'in, to kaga abinda ba a so ka fahimta kenan. Tashbihu masmu'in bi masmu'in,
an ce ka annahu silsilatun, kamar sarka ana danta akan kamfa. Idan ka ce ana kamanta abin ji ne da abin ji, su mala'iku me suka ji? Maganan Allah ko? Sai aka kamanta ta da me? To wannan magana ita ce kaman abin nan, maganan Allah sai aka kamanta ta Allah. Allah ta'ala laysa kamithlihi
huwa as-samiu al-basir. Ashe ba tasmiu musamman mai musamman bane ba?
Firgitar da kake yi lokacin da aka ja sarka akan kamfa ita ce ake kamantawa da firgitan mala'iku lokacin da suka ji maganan Ubangiji. Su me suka ji? Maganan Allah. Ba ta suka firgita ba? Wata irin firgita? Irin firgitar mai firgita yayin da ya ji an ja sarka ta karfe a kan me? A kan kamfa. A ce kamanta firgita da firgita ne, ba kamanta abin saurare da abin saurare ba.
A zuna na kun fahimta.
Saboda idan ka ce kamanta abin saurare da abin saurare, ka kamanta Allah kenan. Sautin Allah ya zama kamar sarka kenan. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiu al-basir.
Kun fahimta da kyau?
Ka annahu silsilatun ala safwanin. Tsoron da suke kamar tsoron mai tsoro yayin da an ja sarka akan kamfa. Yanfuzuhum zalika. Zalika ana nufin wannan wato sautin wahayi din da suka ji na Ubangiji, yanfusuhum, yana ratsa su, yana shigar su,
domin annufus inda ad-dukhul kin
yanfusuhum zalika, hakan yana shigar mala'iku su firgita su firmace har ba su fadi su mamu saboda jin tsoron Ubangiji.
An gane ku?
To suna nan sun fadi su mamu ko sun rikice saboda jin maganar Ubangiji, sun tsorata ma ba su san inda suke ba.
Hatta idza fuzzi'a an qulubihim,
har sai lokacin da aka tafiyar da wannan firgita daga cikin zukatansu, wa zai tafiyar da firgitan?
Allah ta'ala.
Wato ba su ne suke iya ture wannan firgitan ba, Allah ne zai iya kore musu ne wannan firgitan. Kaga duk annabawan mai gajiyawar su mala'iku din,
to idan suka farfado suka farko,
qalu ma za qala rabbuk, to wannan qalu din su duka ne za su faɗa haka ko wani bangare daga cikin su?
Ha, wani bangare daga cikin su.
Qala ba'dhum li ba'd, qalu sai sashi yace da sashi, ma za qala rabbuk, wai mai ubangijin ku ya faɗa ne?
Saboda kamar cewa saboda su ma da suka yi saboda firgici ba su san ba da aka faɗa cikin wahayin ba.
An gane ku? Qalu waɗanda za su ansa wannan fatawan da aka yi musu tambaya, qalu tisti alhaqqa, wannan alhaqqa din na'at ne li masdarin mahzufin, ay qal qala alqawl alhaqqa, ya faɗi faɗi na gaske.
Ina fatan kun fahimta.
Ya faɗi faɗi na gaske, to shine suka ce ansar da suke biyo juna cewa ya faɗi gaskiya. Shin dama sun yi tambaya ne dan suna tsammanin zai faɗi kishin gaskiya?
Ba da haka suka yi tambaya ba.
Shin me yasa suka yi tambaya? Ai, shin ba su da masaniya da Allah gaskiya ke faɗa?
Suna da masaniya.
To amma wai a faɗi cewa ya faɗi gaskiya din kamar zikiri ne, kamar tasbihi ne. Su maimaita abin bayan sun san la yaqulu illa al-haq. Ai, sun san cewa wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil. Ai, sun san cewa Allah ce fal haqqu wal haqqu aqulu.
Sun san Allah baya faɗin abu sai gaskiya, amma tare da haka suka tambaye junan su me ya faɗa? Qalu al-haq, sai suka ce Ubangiji gaskiya ya faɗa.
Wa huwa al-aliyyu, shi Ubangiji shine madaukaki, al-kabiru kuma shine mai girma, al-aliyyu madaukaki, daukaka guda uku. Na farko ulul qahari, daukaka ta rinjaye, ya rinjaye dukkan halittu,
yana sama da kowa.
Na biyu daukaka ta matsayi, na uku daukaka ta zati, ya daidaita akan al'arshin. Wannan al-aliyyu din ya shafi dukkan guda uku. Shine kuma al-kabiru, mai girman da ba mai girman da ya kai shi, mai girman da dukkan masu girma suna ƙasa da shi ne, don mafiya girma su ne mala'iku din. In ba kusantattu ba cikin bayin Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim da sauran annabawa, in ba su ba wane ne kuma yake kusa da wannan? Mala'iku da annabawa, to dukkan su kuma ibad ne a wurin Allah. Mala'iku duk da girman su gafan fike 600 sama da haka ko ƙasa da haka, amma dukkan su Allah ce bal ibadun mukramun, bayi ne ababen girmamawa. Waye girmama su? Su suke girmama kansu? Allah ne ba su girma. Idan shine tabaraka tabu rabbuka dhul jalali, shine ma'abutin ikram, dan haka wannan ikram din shine ya karrama mala'iku. Annabawa ma duka su ma bayi ne, kamar yadda ayoyin Qur'ani suka nisan taka yadda muka faɗa a darasin baya.
An fahimta ku?
To ake kowa bawa ne a cikin sama kowa ƙasa, ba wanda zai iya bugon kirji ya ce shi ya wuce matsayin bawa, daidai wuce matsayin bawa ina za shi ya ce shi ilahu ne? To Allah ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani, in kana so ka zanto ka fi ƙarfin ka zama bawa kuma kai ba za ka yi bauta ba, sai ka samu wani wurin zama ba sama ba ba ƙasa ba, baka cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ko baka cikin sararin duniya, amma in kana cikin sama ta bakwai ta shida har zuwa ta ƙasa, kana cikin ƙasa kuma, to sunanka bawa. Bi dalilin qaulihi ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa 'addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda.
In dai a sama kace kowa kasa dole ka zama bawa, dan haka mala'iku suka zama bayi, annabawa ma suka zama bayi, waliyan Allah su ma bayi ne. Ba ɗaya daga cikin su da zai dauki riga riga ta ilahantaka ko ya dauki mayafi na rububiyyantaka ya yafawa kansa, ba zai yi ba. Qalu al-haqqu wa huwa al-aliyyu al-kabir fa yasma'uha mustariqu as-sam'i,
ita wannan kalma da Ubangiji ya sanar da mala'iku wani abu da zai yi zartas ta fuskar wahayi cewa yau za a yi kaza ko gobe za a yi kaza, to waɗanda suke fara farkawa cikin mala'iku su ne waɗanda suke wato ainihin na sama ta bakwai, sai su tambayi hamalatul arshi, mai Ubangiji ya faɗa, sai hamalatul arshi su fada musu ubangiji ya ce kaza, wato za a yi kaza, ko za a yi ruwa gari kaza, ko wani zai mutu, ko za a yi kaza, za a yi kaza. Wani abin da Allah ya zartar, ya so ya sanar da mala'iku, ya sanar da su, sai su fadawa na sama ta bakwai, na sama ta bakwai sai su fadawa ta shida, na sama ta shida sai su fadawa mai bi musu, har a fada mala'ikun sama ta daya. Mala'ikun sama ta daya su kuma wani lokaci sukan sauko suna yawo akan girgije, kamar yadda hadisin Bukhari ya nuna hadisin Aisha, suna yawo akan girgije, sai su rinka tattaunawa, ai ubangiji ya labartar da mu cewa gobe wani zai ci zabe, wani kuma zai fadi. Ba haka bane ba, gobe za a yi annoba, jibi za a yi ruwan sama, jibi za a yi kaza. Tattaunawar da suke da ita lokacin da suke sama, fa yasma'uha mustariqu sam'i, sai mai sato magana cikin aljanu sai ya sato wannan kalmar daga bakin wa, daga bakin mala'iku lokacin da suke tattaunawa. Mustariqu sam'i, masu satar magana, ko da ke mustariqu ai mubran ne ko, to amma an ce mustariqu sam'i sai ya zanto an yi idafa dinsa zuwa ga mai as-sam'i, wanda yake wato ainihin mu'arraf ne, mazdar ne mu'arraf kuma bil alif wal lam, to sai zanto bi ma'anal jam'i kenan. Fa yasma'uha mustariqu sam'i, masu satar maganganu cikin aljanu sai su ji wannan kalma daga bakin mala'iku, sai yace wa mustariqu sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'din, shi ko mai sa masu satar maganganu din nan cikin aljanu hakaza haka suke, ba'dahu fawqa ba'din, sashin su a saman sashi. An fahimta ko? Sai mai riwaya yace wa safahu Sufyanu bi kaffihi, Sufyanu ibn Uyayna, Sufyanu Tsauri, an gane ko, ɗaya daga cikin marwayta hadisin sai ya tuffanta mana, wato Sufyanu ibn Uyayna kai ɗaya daga cikin marwayta hadisin sai ya tuffanta haka za ba abuhu ko kabadatin wa safahu bi kaffihi, sai ya tuffanta hakan da tafin hannunsa, fa harrafaha, sai ya haka da tafin hannunsa. Me za mu ci haka da Hausa kenan? Eh, me ka da tafin hannu? Ba dai shin fadawa ba. Haka kenan miƙawa, ko ya kafa tafin hannunsa kenan. Ni da na yi tunani tun ɗazu, sama da rabin awa me zan fada a Hausa, saboda masu kasar ba sa gani, amma ko yanzu duk kun gane ne. Wanda suke ji a rediyo ko a kasar kuma ba za su ci ba, ba za su gane ba kenan ko? To ya za mu ci? Wato dai kishiyar shin fada hannu. Wato sai ka miƙar da hannunka, babban ɗan yatsa yana ƙasa, ɗan Hausa yana me? Yana ƙasa, wannan shine babban ɗan yasa yana sama, dan auta kuma yana me? Yana ƙasa, wannan shine me? Taharif. Fa harrafaha, sai ya miƙar da tafin hannunsa, wa baddada baina asabihi, ya raba yatsunsa da juna, yace haka suke hawa aljanu din, wannan yana kan wannan, wannan yana kan wannan, wannan ya hawa wannan, har na ƙarshen sama shine zai ji wannan maganar da mala'iku za su faɗa. Kun fahimta da kyau? Fa yasma'u al-kalimata, shi wanda ya ji kalmar na ƙarshe kenan, sai ya saurari kalmar, fa yulkiha ila man tahatahu, sai ya fadawa na kasar shi, yace to kaji fa abin da mala'iku ne suna ta zauna sun ce kaza. Kun fahimta da kyau? Summa yulkiha al-akhar ila man tahatahu, shi ma wanda aka fada sai ya fadawa na kasar shi, hatta yulkiha ala lisan sahir, da kasa na ƙarshe sai je nemi malamin duban da yake mu'amala da shi, ya je nemi bokan da suke mu'amala da shi, ya nemi malamin safin da suke mu'amala da shi, sai dai ya bashi wannan kalmar, ya ce to za a yi kaza gobe, gobe wani zai mutu, gobe za a haifi wani, gobe za a yi kaza. Sai ce faruba ma adrakahu shihabu, wani lokacin wato ainihin tauraro da aka sa ke dakon irin wannan aljanin, sai ya kawo wa wannan aljanin farmaki, qabla an yulqiha, lokacin da ya ji kalmar daga wajen mala'iku, kafin ya faɗa na kasar shi, sai wannan tauraron ya zo har ba masa tauraro, sai ya bige shi ya faɗi bata ce. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, wani lokacin yakan ci nasarar fadawa na kasar shi kafin tauraron ya zo. Kun bai da ku? Fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, shi na kasan aljanin na karshe wanda shi zai fadawa malamin duba ko boka, fa yakdhibu ma'aha, wannan kalmar ɗaya ta gaskiya da ya daga daga wajen mala'iku, fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, sai ya takuɗa ta da ƙarya 100, gaskiya ɗaya, ƙarya 100, yaje garwaya sai ba malamin duba ko ya fadawa boka. To wannan take sa wani lokacin boka ya fada boka ga ya dace da gaskiya, ya dace da ɗaya daga cikin gaskiyan nan da aka ci nasarar satowa. To amma ka tabbatar kafin ka samu gaskiyan nan guda ɗaya sai ka samu ƙarya nawa? 100. To yanzu ya za a yi dan kalato gaskiya ɗaya ka fada cikin kogi na ƙarya 100, wani kwale-kwale zai fitar da kai ka samu tsira baka halaka ba? Kuma yana daga cikin ƙa'idar shari'ar musulunci,
ku fahimci wannan da kyau, ka'ida ce mai kyau. Shari'ar musulunci duk abin da ta yi umarni da shi ɗayan biyu ne, imma ma kanat maslahatuhu khalisa aw rajiha, duk abin da shari'a ta ce a yi, imma dai abin daga farkon sa har ƙarshen sa maslaha ne, ko mafi rinjayen sa maslaha ne, ko da akwai wata cutarwa to mafi rinjaye dai shine ne maslaha, to wannan sai shari'a ta yi umarni ta ce a yi. Kamar yadda shari'ar musulunci ba ta haramta abu illa ma kanar mafsadatuhu khalisa aw rajiha, duk abin da shari'a ta haramta to barnar da ke ciki, imma barna ce tsantsa tun daga farkon sa har ƙarshe, ko kuma barnar ta fi yawa, ko da akwai alkhairi matukar barna ta fi yawa sai shari'a ta yi ta haramta wannan, tun da barna ta fi yawa sai a haramta, ko da akwai alkhairi ba a lura da shi a wannan lokacin. Fatunusi alkhairu idza kana marjuhan wa yu'tabaru bisharri idza kana rajihan wa hadha fi tahrimi, amma min babu tahlil kuwa ko min babu awamir kuma wannan, ko da abin akwai barna matukar alkhairi ya fi yawa. Fatunusiya asharru idza kana marjuhan wa yu'maru bil amri idza kana khairuhu rajihan, wannan ka'ida ce sunaniya. Kaga anan gurin kenan, an haramta zuwa wajen boka imma dan saboda dukkan abin sharri ne daga farkon sa har ƙarshen sa, ko kuma dan saboda me mafi rinjayen sa sharri ne, ko da akwai wani alkhairi shine gaskiya guda ɗaya da za a samu, to kuma akwai sharri shine ƙarya ɗari, saboda haka sai aka haramta wannan abin gaba ɗaya. Ina fatan kun fahimta da kyau. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza, sai ka ji mutane suna cewa yau randan ba malamin duba ya faɗa mana kaza kaza ta faru ba, to dan me zai sa idan ya dace da gaskiya randan kuma ya kasa dacewa da gaskiya yau sai su bi shi akan wannan, ya dace da gaskiya sau ɗaya sai su bi shi akan karere nawa ɗari a yi ta tafiya akan wannan. Fa dangane da boka ɗin ko malamin dubar da yake da ta'amuli da aljanu, amma akwai wanda ba ta'amuli yake da aljanu ba, kawai yana fakar mutane da yadda ka san dan dambe na fakan numfashinka ina zai dake ka ga fadi, haka shi ma zai fake ka a wace sifa kazo mai kazo mai ƙarya, kawai ya buga maka ciki sai ka faɗi labari din gaba ɗaya sai ya kada sauran, kawai zai maka tambayoyi yayi kawai ƴar sanki zai yi yace za a ya samu nasara kike. Ina fata an fahimta. Fa yusaddaqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'i, fa yusaddaqu, sai kaga an gaskata shi alkahin din nan ko as-sahir din nan, saboda me bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'i, saboda sanadiyar kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama, sai kuma a cigaba gaba da gaskata shi a cikin sauran kalirayin sa. To kaga wannan annabi na hanawa ne, na razanar da mu, na nuna mana cewa ashe kenan bokaye da malaman duba wato galibin abin da suke faɗa shine me ƙarya suke faɗa, saboda ga inda suke samo magana su, kuma sai an taku da ƙarya sannan a faɗa musu, saboda haka abin ba gaskiya bane ba. Idan an ce alkahin wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba shine alkahin kenan, kun fahimta da kyau, wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba wannan shine alkahin, amma wanda ya da'awar sanin gaibi cikin abin da ya wuce baya wannan ya iya zuwa ya samu labari, daga lokacin da wani ya samu labari ya faɗa masa bai zama gaibi ba kenan, ya riga ya wuce baya, abin da zai zo nan gaba minti biyar minti goma minti kaza mutum ya da'awar sanin sa, to wannan shine ake kira da suna gaibi, sannan wato wannan shine alkahin wanda ya bada labarin akan wannan. To amma mai bada labari dangane da abin da zai zo nan gaba iri biyu ne, imma wanda zai bada labari din ta hanyar wato ainihin malaman duba sun faɗa aljanu sun faɗa masa, kaga wannan shine kahin din. An fahimta ku? To wannan kaga kahin din kenan. Amma wanda zai lura da alamomi ya bada labarin faruwar abu dai irin sa ya taɓa faruwa, abu kaza ya faru lokacin da mu ga alama kaza, mu ga alama kaza, mu ga alama kaza, sai yau na ga alamar sai ce to wannan na nuna gobe ko jibi kaza za ta faru, wannan ya zama kenan kahin. Idan mutum ya bada wannan labarin bai zama kahin ba, bai zama kahin ba. Yanzu dukkan manomi yana lura da nunar amfanin gona da alamomi kaza, in an ga alama kaza to an tabbatar amfanin gona zai kai labari, in ko har ruwa yake alamu kaza ba su zo ba ga amfanin gona to menene wannan, ba zai kai labari ba. To ba da labari ne wannan ai dangane da abin da zai zo nan gaba, amma ina an alama za ala tajriba as-sabiqa, akan wani abu da aka taba kwatantawa da ya taba wucewa baya, to wannan mai wannan ba ake masa kai, kun fahimta da kyau. To dai yanzu kaga wannan hadisin ya fayyace mana hatta idza fuzia an qulubihim, suwa kenan mala'iku ne ko mutane? Mala'iku, wato yayin da aka koranye tsoro daga jin tsoron su, me yasa su jin tsoro? Din maganar Allah ta'ala, an fahimta ko qalu madha qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabeer
to wannan ke nuna mulkin sama da mulkin kasa dinna Allah ne malaiku ba sa mallakar komai su ma bayi suke ga Allah to idan malaiku ba sa mallakar komai to bani adam ma ba sa mallakar komai su ma duk bayi suke ga Allah ta'ala ba mai mallakar komai sai Allah shi kadai da haka yanzu a roƙa sai a roƙi Allah kenan shi kadai ba za a hada shi da wani bojin roƙo sai an fahimta ko amma dangantakar waɗannan ayoyi na baya mu sake koro su gudan ke mun taba karanta su a baya dan mu hada da hatta idza fuzi an qulubihim farkon ayar farko Allah ta yi qulidu allazina za'amtum min dunihi kul kace da masu shirka ud'u allazina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗanda kuka riya a matsayin kishiyoyi min dunihi ba Allah ba a matsayin ababan bauta ba Allah ba waɗanda kuke roƙan su in kun taso ta bukata ku kiraye su in sai kisa su an samu ku bukatun in kun kiraye su ko su waye ababan kiran nan fa la yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala fil ardh ba sa iya mallakar gurgudan kwayar zarra gurgudan kwayar komayya a sama ko a kasa ba mallakar su bane mallakar waye mallakar Allah ne lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha amman yamliku sam'a wal absara fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in mulkin sama da mulkin kasa da komai na Allah ne kenan in kana son wani abu a cikin sama ko kasa tunda mallakar Allah ne wa zaka roka mamallakin ko wanda baya da shi mamallaki shine wa shine Allah wanda dukkan roka ba mallakar sa bane la yamlikuna mithqala zarratin in mala'iku ku kira in annaba ku kira in ma wa zaku kira waliyyu ko shine ba sa mallakar kwayar zarra a sama ko kasa wannan min haisul istiqlal kenan wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su hada kamfani da Allah ba wajen mallakar sama ko kasa dama dai abu ko ka mallake shi naka ne kai kadai ko ka mallake shi kai dawa ne ta hanyar ku hada jari ta hanyar ku hada gwiwa ta hanyar a mutu a bar muku gugada ba shine wannan ba to ba sa mallakar komai a sama su kadai sannan ba sa mallaka ta hanyar yin tarayya da Allah a sai su raba Allah na da sama su suna da kasa ko Allah na da dukkan bangarorin duniya su kuma suna da Afirka ko ta yamma misali Afirka ta yi mamallakar su sai sauran duniya kuma na Allah ne shine wa malahum bihi ma min shirkin ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ko daya to ya rage me su yi da'awar su suka taimaka wa Allah ya samu nan ba sai kore wa malahu minhum min zahir cikin su Allah ba ya da mataimaki wanda ya taimaka masa ya rage me su sai suna da isa suna da fada a wajen Allah ko wanda ke da uwa abulhu abadan cikin sa ba mai yaba ya rage kawai su sai ai su yan fada ne a wajen Allah da haka in ana san abin sai a bita kansu su kuma sai kuma su roki Allah su ce ya bayar dan sun fika shiga to wannan shine ceto to wannan ma sai Allah ya kore wala tanfa'u shafa'atu indahu wani beli ko ceto baya da amfani a wajen Allah illa liman azina la sai ga wanda Allah ya nuna shi ceto kai wani je zo ka ceta an baka damar adadi mutane kaza ka zo ka nemi belin su wannan ba sai Allah ya yi izini ba to ya yi izinin ne a baya ya faɗa ko zai yi izinin nan gaba dangane da annabawa an riga an faɗa a baya annabi na cikin masu ceto annabawa na cikin masu ceto ko amma dangane da sauran mutane fa sai nan gaba to tunda sai nan gaba za a faɗa a kiyama cewa da wani za su ceto yanzu in tunda zo na tsana wani na ce wani ma zai ceto na leko waccan takardar ce da ke kiyama kafin a karanta wani dabaran hangen nesa gare ni har na gano wani zai ceto to shine gangancin waɗanda suke shugabantar da waliyansu ko malaman su ce wani zai ceto waye faɗa masa a ina ka samu wata aya ko hadisi labari ne wanda ba a samu sai ta fassara wahayi kadai wahayi ya yanke da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka faɗa an faɗa wanda ba faɗa ba kuma sai nan gaba kenan Allah zai faɗa to wanda ba aka faɗa ka kawo a cikin ayar da ke cikin Qur'ani ko hadisin da ke ran annabi inda aka ambaci shehu ka cewa zai ceto kuma babu ko to ya rage ilimin na wurin Allah shi kadai rada maka yake kadai kaji da haka kike kadawa shehin da lalawa cewa zai ceto to ai nan mutum zai samu kenan idan ya faɗa kawai wannan ya zama zato ko ya zama ne ya zama yaqini ko ya zama zato wannan zato ma iri biyu ne fa akwai zato mai rinjaye akwai zato mara rinjaye to zato ne mai rinjaye ko mara rinjaye ba ma zato ba kenan ko to wannan shine hakikanin abin da al'ummar mu suke bukata su fahimta a yau Allah ya kore mallakar komai a sama shi ke mallaka istiqlala ya kore a yi tarayya da shi wajen mallaka, ya ce malamin fi ma mai shirki, ya kore a ce ga wani ya taimakawa Allah, Allah ya samu mulkin sama ko ƙasa ko mulkin taurari ko wani, ba wanda ya taimaka masa, shi kadai yake banta da yin wannan mulki. Ya kore sai to yace illa liman azna Allah, sai ga wanda ya izini.
To sai ke hatta idza fuzza an qulubihim, a sai lokacin su kansu mala'iku in sun ji wahayin Allah da suna cike su tsorata su bi,
to ina ga wanda zai ji wahayi kuma ya ƙi jin tsoro, yace shi ba ruwan shi da Ubangiji, ba zai ji tsoro ba, baya jin tsoron azaba, baya bukatan aljanna.
Haka fa wadannan sufaye suke ta kawai don sun bunkasa, wai su sufaye ne ba sa jin tsoron wata, ba sa jin aljanna, ba sa kwaɗayin san aljanna. In ka ce saboda me, wai sai kawo maka wata falsafa da wani logic, wai idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna, to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba, za ka yi kamsu salawati ko ba za ka yi ba. To wannan idan ka ji mutum ya kawo maka wannan, to dama ɗan bid'a ne. To kai kuma abin da za ka ce masa, sai ka ce ka bari sai Allah ya shafe wutar ya shafe aljannan, ka dawo ka tambaye ni sai in baka ansa. Amma yanzu wuta tana nan, uiddat lil kafirin fattaqun nar allati yuquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, ba tana nan ba, bai sai ya shafe ta ba, ya bada labarin tana nan. Aljanna ma tana nan, wasari'u ila makasatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bai bada labarin ya shafe ta ba ko, zan gino ina mai kwadayin aljanna, zan gino ina mai jin tsoron wuta, saboda Allah ya bani labarin duk suna nan. Idan Allah ya shafe su a lokacin hukunci zai canja, sai ka dawo ka yi min fatawa sai in baka ansa. In ba a shafe su ba, to ka kyale ni in gino akan suna nan, in kwadaici aljanna, in tsora tuta. Ba shi kenan ba? Abin da za ka sha ɗan bida kenan, ya bari sai an shafe ya zo tambaye ka fatawar. Hatta idza fuzziya an qulubihim qalu madha qala rabbukum qala al-haqqu huwa al-aliyyul kabir. Yanzu abin da zamu kalata cikin wannan ayoyi, farko dai mala'iku suna jin tsoron Allah, wanda haka duk bayin Allah ne da suna jin tsoron Allah, annabawa suna jin tsoron Allah, salihai waliyai suna jin tsoron Allah, mala'iku yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumaru. Annabi Nuhu yace wa mutanen sa, inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma kini azabaka yawma tab'atu ibadaka, kuma yazo ce wallahi ana atakakum wa akhshakum lillah, wallahi na fi ku jin tsoron Allah gaba ɗayan ku, duk sifar bayin Allah ne ga suna jin tsoron Allah. Wannan na nuna mala'iku na jin tsoron Allah ku na farko kenan. Abu na biyu, wannan na nuna mana mala'iku suna da zukata, dan ya ce hatta idza fuzziya an qulubihim, karkashin cewa suna da zukata, sai wannan ya ba ku fahimtar ashe mala'iku kuma suna da gangan jiki, sabanin waɗansu daga cikin malaman falsafa da ke ɗaukan cewa mala'iku arwahul la ajsama da suka ce ruhi ne tsantsa wanda ba su da zafi, ba su da gangan jiki, amma ba a samun zuciya kuma sai inda ne sai da gangan jiki. To tunda an samu zukata kenan akwai gangan jiki, gashi kuma can nasu ya ce suna da fuffuke, ba a samun fuffuke kuma sai da ne gangan jiki. Uli ajnihatin masana wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir. To kuma wannan ke nuna tunda suna da zukata kuma kenan suna da hankali, domin hankali akwai sabani tsakanin malaman tauhidi da malaman falsafa. Su falsafa suna ganin hankali yana cikin kwakwalwa ne, malaman tauhidi kuma suna ganin hankali yana cikin mai zukata. An fahimta ko? To kuma wannan shine nassoci na shari'a suke nunawa, a Qur'anance a hadisance za ka yi istinbatin da malamai ke yi, wato hankula suna cikin wato ainihin da Allah ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kaga kenan sai ce ba za su yi tafiya cikin kasa ba, fatakuna lahum qulubun, yanzu sun samu zukata, wanda mai wannan zukatan ya aqiluna biha, wanda za su hankalta al'amura da su a cikin hankali ne cikin mai da nasu wannan aya. Hankali ba kwakwalwa ki ba aina ki a zuciya. Wa takuna lahum qulubun ya aqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. To kuma sai Allah ya ce wa ma allamnahu sira wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan ko litunzira man kana hayyan, dan ki gargadi wanda yake raye. Wannan rayuwar wata rayuwa ake nufi, rayuwar da jigo ta zuciya, ta zuciya. Shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu
qalbun aw alqa sam'a huwa shahid.
Duk wannan dalilan da ke nuna wato hankali na cikin me zuciya, wato mala'iku gangan jiki ne, ba wai arwahu ne mujarrada ba, bal arwahu ma al ajsam. Sannan kuma suna da qulub, sannan kuma tunda suna da qulub kenan lahum uqul. An fahimta ku?
Qalu madha qala rabbuk, wato sakin suna tambayar saki kenan. Qalu al haqa, qalu al haqa, ubangiji ya faɗi kenan.
To wannan ke nuna maganar Allah menene? Maganar Allah gaskiya ce, to amma ba wannan ba. Sifar magana, wato ita maganar Allah sifa ce cikin sifofinsa ko halitta ne cikin halittunsa? Sifa ce ta cikin, ba halitta ba. Wato sai zan tsoron jikan mu'tazilawa da suke cewa maganar Allah menene? Makhluk, suke cewa Al-Qur'ani ne makhluk. Amma sai suka ce ma za qala rabbukum, ba su ce ba ma za khalaqa rabbukum. Sai nuna al-khalqu shay'un wal qawlu shay'un akhar. القول صفة من صفات الله والخلق كما خلق من مخلوقات الله. تو ما الله ينا مغانا مغانا سكما صفة تشكين صفة بنسا باحلت كان يتكين حلت. قالوا ماذا قال رب؟ قالوا الحق. أبن دعك الله يواها ينسى ينزو كافن يواها ينسى دام ولا يكوزن سني بس سني بس دعك يواها ينسى مي سيسك سني سبو دعك كما ننغبك ينزا أساكي يموني sake sani, a sake gobe su sake sani. Sai wannan ke nuna maganar Allah shin sifa ce kadimiya kadima ko kuma sifa ce wadda take kadima ce dangane da sifantuwan Allah da ita, amma kuma ta tajaddadu hinan ba'dahi, bi ma'ana anna Allah ta'ala ya takallamu mata sha wa kaifa ma sha wa idza sha. Saboda mutazilanci abinda ash'ariyanci da muke karantawa a cikin tauhidin mu da gida, su suka ce sifar Allah wa ba akwai as-sam'u al-basaru al-kalamu ba. To al-kalamu da ake tabbatarwa fa da a cikin kawai gida waye shine kalamu na cewa zance ne na Allah wanda ya yi shi tun da can ko ba zai sake yi ba. Sifa ce kadimiya, ubangiji ya siffanta da ita tun da can ta faru ta kare. Dan haka Qur'ani a wurin asha'ira fa ba maganan Allah bane ba. Menene ibaratun an kalamillahi laysa huwa kalamullahi. Da haka a wurin ash'ariya da qur'ani da at-taura da linjila da zabura da abu ɗaya ne. Sifatun qadimatun, sifatun qa'imatun bizati, sifatun qadimatun qa'imatun bizati, bi ma'ana la tatajaddad, ba ta sabuwa. To kuma Allah ya ce hatta idza kuzi'an qulubuhum qalu ma za qala rabbukum, wannan ba tambaya bace ba, qalul haqqo wa huwa al-'aliyyul kabir. Na nuna قول الحق كده يا فدي نجس فيه وهو العلي الكبير. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. والنسين فائل ده السماوات مفعول مقدم، رجفة فائل مؤخر، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أحد السماوات سئقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga An-Nawas ibn Sim'an da yawa sinun din kasra, galibi muka ce Sam'an da fataha. An-Nawas ibn Sim'an ibn Khalid al-Kulabi al-Ansari qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace manzo Allah tsara da mun tabbata gare shi yace idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri, in Allah ya nufin yin wahayin wani al'amari, wa takallama bil wahyi, ya nufin yin magana da wahayinsa, akhadhat as-samawati minhu rajfatun, sai wata irin girgiza ta shafi sammai da ƙasai gaba ɗaya, ta shafi sammai kai samman bakwai duk sai su yi girgiza. Aw ra'adatu shadida, ko wani motsi mai tsanani, wato shine mala'iku kenan. Khawfan min Allah azza wa jalla, dan jin tsoron Allah ta'ala. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawati, idan ma abuta sammai mala'ikun da ke cikin sammai suka ji wato ainihin wannan wato wahayi, su'iqu sai su faɗi su mammu, wa kharru lillahi sujjada, wato suna masu sujuda ga Allah ta'ala. Shine barabatul mala'ikatu bi ajli hadhi hada, sauke kuma kan su ba nuna gaskantar da kai ba da faduwa da yin sujuda.
fayakunu awwala man yarfa'u ra'atahu jibril, sai zanto farkon wanda zai fara daga kansa shine malaika jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, sai Allah ya fada masa abin da yaso, sai wato za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza. Summa yamurru jibrilu ala almala'ikati, sai malaika jibril yazo ya rinka shodewa ga kungiya kungiya ta mala'iku, ya fara da ta bakwai, ya fara da saman shida, ya san shi da saman shida, sama'an sama'an zai ta saukowa kamar yadda wani hadisin ya nuna. Kullama marra bi sama'in, duk lokacin da ya wuce ta wata sama cikin saman nan bakwai, da alahu mala'ikatuha, sai mala'ikun da ke cikin wannan saman su tambaye shi, ma za kala rabbuna ya jibril, me ubangijin bai faɗa ya kai malaika jibril, fa yaqulu, sai malaika jibril ya ce alhaqqa, qala alhaqqa, ubangiji ya faɗi وهو العلي الكبير ويقولون كلهم مثل ما قال جبريل دكا ملائكه سيستي قال الحق قال الحق واتو الله يفضل الاسكياء الله يفضل الاسكياء سيسا ما يدى وانا وانا ابن ذكري او جنس وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي سي ملائكه جبريل يجي متكر يجي دوانا وحي الى حيث امره الله عز وجل زوغة عند الله يأمر سيس سو وانا حديثي او وانا جيري شيخ محمد بن عبد الوهاب bai abbaci wanda ya ruwaito shi ba, amma Ibn Kathir ya nuna cikin tafsirin sa marwayin wannan hadisi shine Ibn Abi Hatim, haka kuma Ibn Khuzaima ya ruwaito shi a cikin Kitabut Tauhid, haka Ibn Abi Asim ya ruwaito shi cikin Littafin As-Sunna. To amma hadisin da wannan sigar da wannan jerin kalmomin da muka karanta da'ifi ne, daidaikun ababen da ke cikin hadisin galibin su sun zo a cikin hadisin da ya gabata da sauran hadisan wannan babi wanda mai littafin bai kawo shi. An fahimta ko? Da haka hadisin kenan sauran hadisai za su yi masa shaida kan ingancin sa, amma in mun san da dinsa shi kadai da'ifi ne. Na faɗa haka dan karka zai gano wani lokaci da'ifi ne, mun faɗa da'ifi ne, amma dai ɗaiɗaikun kalmomin sa sun zo kuma a wadansu hadisan kuma sahihai. An fahimta da kyau? Da haka duk wannan abin da ke nunawa ya 'yan uwa bunƙasar mulkin Ubangiji Ta'ala, kuma cewa shi kadai ya kadaita da mulki, dukkan mutane bayan sa ne, ba wanda za a ce wannan yana da tacewa cikin abin da Allah yake so a yi. Sai abinda Allah ya tsarawa kansa shi ne yake da kudura cikakkiya, kuma shi ke da irada cikakkiya. Fa'alul lima yurid subhanahu wa ta'ala. Ma lati fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, ta farko tafsirul ayati, mun fahimci tafsirin hatta idza fuziya an qulubi, wanda akwai tafasirai da dama da malamai suke yi cewa wannan ranar tashin kiyama ko wanda za a ce fuziya an qulubihim mutane ne kaza da kaza. Kaga wannan hadisi na Abu Huraira ya rinjayar da wannan tafsirin akan wadanda wannan tafsiri da muka karanta shine daidai sama da wanda malamai ke ambato, kuma shine Ibn Kathir ya rinjayar yace huwal haqqul ladzi la mirya tasihi li dilalati al ahadisi alayhi, kuma shine Ibn Jarir Tabari ya rinjayar, kuma shine wato al alusi ya rinjayar. Asaniya, mas'ala ta biyu, ma fiha min al hujjati ala ibtal al shirki, karkashin wannan aya zamu fahimci lalacewar shirka, cewa baya halatta ka daukan ma Allah kishiya, domin ai kana da kan kishiya ne dan ya amfane ka a wurin Allah, ko dan ganin cewa shi ma yana da cewa ko yana mallakar amfani ko tutarwa. To ya tabbata karkashin wannan aya ba mai mallakar amfani ko tutarwa sai wa sai Allah, a cikin nan ko ba za a sa masa kishiya ba. Khususan man ta'allaqa ala salihin, man ta'allaqa ala salihin, musamman irin wanda suke ratayewa da salihan bayi su fake da wadansu waliyai. Wa hiyal ayatu allati qila, ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruqa shajarati shirki min al-qalbi, aya ce da take yanke saiwa na bishiyar shirka da cikin zukatan mutane. An gane ku? As-salisatu, mas'ala ta uku, tafsir qawlihi qala al-haqqu huwa al-ali al-kabir, man fahimci tafsirin fadin Allah ta'ala qala al-haqqu huwa al-ali al-kabir. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, sababu su'alihim an zalika, wanda ya sababin da yasa malaiku suka ce ma za qala rabbukum, me ya sababin da yasa suka wannan tambayar, dan ba su san me za a faɗa ba, suna jin tsoron abin nan da za a faɗa kare shafi su ma kansu wani laifi ne suka Allah zai musu hukuma. Sai tambaya me aka faɗa, sai an faɗa suka ji ba sai shafe su mutuwa sannan hankalin sai faɗa, a sheke nan suna me suna jin tsoron Ubangiji. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, anna jibril yujibuhum ba'da qawlihi qala kaza wa kaza, malaika jibril kuma sai ya faɗa ya ba su ansar abinda Ubangiji ya faɗa bayan faɗin sa kaza wa kaza. As-sadisatu, mas'ala ta shida, zikiru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibril, a hadisin karshe na Nawas bin Sam'an mun fahimci cewa farkon wanda zai fara daga kansa shine wa malaika jibril. To da haka sai sauran su dago, in sun dago tunda shi ya riga ta kai sai su tambaye shi. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'aluna, malaika jibril kuma zai ci gaba da bada ansa ga dukkan ma'abuta sammai ta daya har zuwa ta bakwai, dan za su yi ta tambayar sa ne shi mai Allah ya ce. shi kuma tunda shine aminul wahyi sai ya cigaba da faɗa musu. As-saminatu mas'ala ta takwas annal ghashya wannan sukan ce al-ghashi amma al-ghashi masdar din kenan ghashya yaghsha ghashyan ya ummu ahli as-samawati annal ghashya suman nan da mala'iku za su faɗi sumammu ko su rikice ko su tumauce ya ummu ahli as-samawati zai tafi dukkan mala'ikun da ke cikin saman nan ne ba istisna'i kafu ma ya lamujun rabbika illa hu fa wanda san adadin mala'iku amma dukkan su in Allah ya magana din nan fa jin wannan maganar Ubangiji sai sa gaba ɗaya su rikice dubu duk yawan su fa wanda ke nuna wato ainihin girman mulkin Allah. At-tasi'atu mas'ala ta tara irtijafu as-samawati li kalamillah sama da kasa rawrawa take saboda maganar Ubangiji shine takatu as-samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an fahimta ku wato sama da kasa suna jin tsoron Ubangiji duwatsu na jin Ubangiji tsoron Ubangiji law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar duwa dhufajir wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun kaga duk suna jin tsoron Ubangiji duk suna jin tsoron Ubangiji dutse fa yana jin tsoron Ubangiji kama kasai mala'iku kowa na jin tsoron Ubangiji kawai sai wani zo bikir zai ce shi banda shi shi yana yin so wai addinin soyayya addinin soyayya wato kaga sufanci galibi zindikanci ya shiga ciki wace mutum ya ce addinin soyayya wa kake so Allah kawai mutum ba ya rinka yin abin kamar wani samartaka wai addinin soyayya addinu bidunil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu faddini dini wa imani wai addinu bidunil hubbi wai su rinka isku al-ushaqu al-ashiqu wanda ba a wannan maganar sai ga mata sai su rinka wa Allah irin wannan magana duk inda kaji an ce ashiq wato kenan masoyin mace kenan to kuma sai ka kwatanta Allah da wannan waɗansu sai wai su ne ushaqu wato jam'i na ashiq eh masoya Allah to shi kanshi wannan lafazin san Allah sai dai a fassara shi da mahabba sai shine nassin Qur'ani yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya kawo al-mahabba kai ka kawo al-ishku lafazin kuma bid'a ne duk in kana son ka dace da sunna sai ka kawo al-mahabba din ke ina fata an fahimta lafazin al-mahabba shi Allah ya kawo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi manzon Allah ya kawo da yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman sai ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwaf an gane ku kuma shi Allah ya kawo cikin hadisul kursi la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu manzo Allah ya jaddada shi yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu to kai ka ce ushaku ne kai الحادية عشر ومن هذا العاشرة مسألة قوم أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله ملائكة جبريل فيك أكم وهي كي مقرر إن الله يؤمر فيه الحادية عشر مسألة قوم شاكايا ذكر استراق الشياطين نون توا الجنو صنع ساتو مغن جنوة ومن جنوة ملائكة to cewa satuwa wannan yana suna tafiya a boye a boye kuma da sun ji kuma su rugo a buje wato su kawo to wannan duk sai ya nuna gajiyawar guda biyun mai satar da wanda aka yi wa satar ya sala ba ga bane ba da mala'iku suna da kamala kamala mutlaka irin ta Ubangiji zai yi ai musu sata da aljanu suna da kamala kamala mutlaka zai bukaci su sun sata ba sun je ba da karfi su kwato maganar ashe da mai satar da wanda aka yi wa satar dukkan su mai wasu waye ajizai ne to tunda ajizai ne sun tantance su zaman toki joyi ga Allah wannan kuma ke nuna mala'iku ba su san gaibu ba dan da suna sun san gaibu ai da sun san cewa to ga mala'iku nan suna ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya za su zo su saki magana bari mu haƙe su daga aljanu nan kai suna ɗaya kan ɗaya za su zo su saki magana bari mu yi mai mu haƙe su amma ba su sani ba an fahimta ku su kuma aljanu da sun san gabu me za su bukaci sai sun sato maganar kafin su sato abin sun san shi mutum zai sato abin da yake da shi ne ko wanda baya da shi baya da shi ashe da aljanu da mala'iku duk me ba su san gabu ba waye san gabu kenan Allah ta'ala shi annabawa ma ba su san gabu ba an fahimta ku annaba ma ba su san gaba ba shine abinda nasu Qur'ani nuna shine abinda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mun fahimta da kyau annabawa suna sanin gaibu ne bayan Allah ya sanar ce su yayi wahayi sannan su sani kafin ayi wahayi ba ta sani duk abinda suka sani ta fuskar wahayi ne illa man arsala min rasul wanda Allah ya so cikin annabawa ya sanar da shi wani abu da zai fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi arsala kai turo malaika malaikan kuma turo shi da tsarin malaiku gaba da gare shi da baya gare shi har su kawo sakon abinda Allah ya so ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wato wannan da nuna suna sato magana to wannan sato magana din da suke yi kuma ubangiji ya nuna a cikin aya ya sanya tsari a sama na me na taurari waɗanda suke aman wuta to wannan taurari da suke aman wuta din nan wato dan su rinka kai farmaki ga aljanu da ke gurin sato maganar malaiku shi yasa aljanun da kansu suke cewa wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu sihaban rasul wato da kan mun kasance muna da majalisi a sama inda muke zama mu sato maganar malaiku yanzu duk wanda yayi yunkurin haka to zai samu sihaban rasul wani irin tauraro na jiransa shine Allah yake cewa illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu sihabun rasul sai dai wanda ya so ya saki magana sai wani irin tauraro sakif mai gaggawa mai sauri mai kai farmaki ya kawo masa haji to wannan maganan sato magana a sama ta wurin mala'iku kafin zuwan annabi ne ko har bayan zuwansa nasin sura nasin aya cikin suratul jin kamar nan kafin zuwan annabi dan sai cewa inna kunna da ta kenan ku na kawo min hama kaje sai dan sai ce mun kasance a da kenan banda yanzu faman yastami al'ana a yanzu duk wanda ya so ya je jiyo me yajid lahu sihaban rasul an fahimta ku to an sa wannan tsarin wahayin da Allah yake yowa na hukunce-hukunce zuwa ga annabi to a wannan lokacin mala'iku ko mala'iku ba sa jin sa sama sai bayan an sanar da annabi mala'ika jibril ne kawai ke ji wannan kenan sannan aljanu ba su isa su saci komai daga cikin sa ba har sai an sanar da annabi inda a ce sun samu daman satowa su fada wa boka to sai a fara jin labarin farlancin sallah akan boka kafin a ji daga bakin annabi to sai a kasa gane wane ne annabin wane ne boka kun fahimta da kyau dan haka lokacin annabcin annabi lokacin da aka turo annabi duk wahayin da ya shafi zuwa ga annabi aljanu ba sai sun saci komai ba har sai an kawo annabi kun fahimta da kyau menene aljanu suke da ikon satowa abin da ya shafi rayuwar yau da gobe ba hukunce-hukuncen shari'a ba banda halacci banda haramci banda wajibci banda mustahabanci abin da ya shafi rayuwar yau da gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba za a yi annoba ko ba za a yi ba haihuwarwa ne ko mutuwarwa ne waɗansu al'amuran da Allah ya zartar ta suwa amfani samun amfanin gona ko rashin samu irin abin da Allah ya so ya sanar da mala'iku su kuma suka tattauna irin sa ne sai wato ainihin aljanu din su sata a wani lokacin kuma ba sa samun damar sata dan wato ana jifan su da tauraro wani lokacin tauraron ya same su wani lokacin kuma baya samun su kamar yadda nassin hadisin ya nuna kun fahimci wannan da kyau dan kar mu takura ababai masu bambanci da juna dan haka wahayin da ke zuwa sama iri biyu ne wahayin da Allah ya turo wa annabawa dan su faɗi halacci ko haramci ko labarin tashin kiyama ko labarin wuta ko aljanna ko labarin al'ummatan da suka wuce baya duk irin waɗannan al'amuran ba wani abin da aljani ya sai sata har sai an kawo annabi ana fara jinsa ne daga bakin annabi wannan dan annabtaka din ta tabbatu kun fahimta da kyau amma sauran al'amuran na yau da gobe mutuwa haihuwa wane ne irin wannan shine aljanu suke damun satowa kuma har su fadawa boka ko malamin duba wani lokacin su ci nasara wani lokacin su tashi samun nasara wanda suka samu nasara suka sato su kawo ƙarya ɗari su haɗa su faɗa masa to irin wannan bai yanke ba har kwanan gobe akwai kun fahimta da kyau har kwanan gobe wani lokacin za ka tauraruwar ta wuce a sama ka bi kyalli a sama kamar wuta to irin wannan tauraruwar ta jifan aljanin ke sun so su sato irin abin da ake faɗa dan har yanzu malaman duban na nan kuma bokayen na nan kuma kamfaninsu da aljanu suna nan kamfanonin suna nan na wannan abin na tsubbuna abin da ke الثانيه عشرة مساله تشابيو صفه ركوب بعضهم بعضا صفر يد الجنو سكي هاون جونا wannan kan wannan wannan kan wannan har aka sifanta mana da tafin hannu go kamar da muke bayani baya الثالثه عشر مساله تشاؤك ارسال السهب ايكو مثل التولالو ما سامن متا
wannan duk mun fahimci wannan.
Arabiyata ashar mas'ala ta 14 annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiha, wani lokacin tauraro zai zo ya kamma aljan kafin ya fada abin da ya ji din, wa taratan yulqiha fi uzri walihi min al-insi, wani lokacin kuwa zai ci nasarar jefa wannan kalma a kunnan walihu abokin mu'amalar sa min al-insi cikin mutane, qabla an yudrikahu kafin tauraro ya zo ya kammata. Al-khamisata ashara mas'ala ta 15 kaunul kahin yasduqu ba'd al-ahyan, kasancewar malamin duba wani lokacin iliya ya faɗin gaskiya amma sai yayi ƙarya nawa 100. As-sabi'ata ashara mas'alatu 17 annahu lam yusaddaq kadhbuhu illa bi tilkal kalimati, haka ne kaunuhu yakdhibu ba'aha 100 kadhba, kasancewar shi malamin duba ko boka sai yayi ƙarya 100 kafin ya faɗi gaskiya ɗaya, to kaga wannan ke nuna anisance su kenan. Shi yasa annabi yace duk wanda ya je wa dan malamin duba ya tambaye shi wani abu, to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Allah ya tsare mu. As-sabi'ata ashara mas'ala ta 17 annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilkal kalimati, wato ba abin da yasa aka gaskata ƙaryar da yake yi sai dan saboda kalma ɗaya, Allah tusu ya rinna sama'i, kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama idan sai aka ci gaba da gaskata, wato ainihin bokaye. Wannan ke nuna sai ilimi ne kawai zai saka ku cewa malamin duba ko boka, inda in kana da ilimin Qur'ani da hadisi, hadisai sun karantar da kai cewa zai yi gaskiya ɗaya ƙarya 100, kaga ba ruwanka da ka je ma wajensa, ko ba za ka ba zai burge ka ba dan ya gaskiya wannan guda ɗaya, ka san ba shi sani ba satowa aka kawo masa. Ba wani burgewa ko wani tsoro da zai baka kasan towai jirme ne. As-saminata ashara mas'ala ta 18 qabulun nufusil batila, yadda zukata ke karɓan barna. Saboda me? Kaifa yata'allaquna biwahidatin, dan me mutane za su fake wa gaskiya ɗaya, wala ya'tadiruna bimi'a, ba sa izina da ƙarya 100. Su waɗansu gaskiya ɗaya da so ga yayi sai a ce ai ya faɗi kaza an ga kaza ya dace, to shikenan sai Allah ta dace. To kasa abin da ke faruwa karkashin yadda da gaskiya ɗaya da ya faɗa ɗin ba, kaga dai gaskiya ce amma yadda da ita sai ya haifar da mutane kuma su allantar da a rinka jin tsoron shi sama da jin tsoron Allah, har ya rinka mutum barazana yana nuna kamar yana tare da kai a inda kake. Menene mahallin shahidi? Ya faɗa ma wani abin da kaga haka ne, kuma ƙarya ne bai san inda kake ba, kai ne zaka zo ka faɗa masa abin da kake ci. Kuma inda a ce shi yana da ikon sanin abin da za a yi gobe ko jibi ko gata na alkhairi ko na sharri, to bai kamata ya bukaci in zai faɗa maka sai ka bashi kuɗi ba, saboda me? In alkhairi ne ya san wurin zai riga ka zuwa ya ɗauka, da haka ba ya bukatan kuɗin ka, sai dai ya san maka a cikin daji, kai yanzu ka zo ne dai ya maka taimako kaɗai, ba haka bane ba? Ya kamata ya maka taimako na fi sabilillahi, ko yake kaga hutar da kanka. Ni na san inda abu yake, zan ɗebo da yawa wanda ya fi ƙarfin bukata ta, zan baka idan na ɗebo. To amma sai ya faɗa ya ce ga kaza ga kaza ga kaza, amma kawo kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza, wannan nan na cewa bai san inda wancan yake ba. Wanda zaka sa wanda ya faɗa ma zaka samu, da wanda kuma ya baka wanne ya fi yawa? Ba wanda ya faɗa ma zaka samu ba, dan in ka san wanda ya faɗa ka ɗan da kai kuma ba za ka bashi nurinka ba. Amma zai ruɗe ka na wanda zai faɗa ma za a samu, menene? Mai yawa ne, sai ya karɓi wani abu wanda bai kai wancan ba. Za ka samu miliyan 5, sai ya karɓi naira 10,000 a wurinka, 15,000, 20,000 ko 50,000. In ya ci da yawa 100,000, kai kuma za ka samu miliyan 5. To dan Allah wannan wace irin cinikayya ce? Wani irin imani da tausayi gare shi? Ga miliyan 5 ya sai inda take yake zuwa ya ɗauka, ya ce je ka ɗauki miliyan 5 ɗin ne ka ba naira 100,000. Kowa kuka haɗa ko uba da har zai ji tausayin kaka. Haba ashe bai san inda abin yake ba, fatanci faɗi ne kawai. Kai yanzu zuwansa kai ne da fiskafi ne sa'a sa, bai san inda sa'a take ba, yanzu ya samu sa'a da ka zo ko da kika zo. Sai ya gama cita an tuka ta mota an kai ta wajen boka, wajen malamin duba, kayan wuyanta kawai, sarkarta da awarwaranta da zobenta sun fice fanen gidansa na wata ɗaya. A wai mu kyalace fanen gidan, kar mu je har gidan ko? Sun fice fanen gidansa na wata ɗaya, ba ya dake. Yanzu da ita da shi waye mai sa'a? Shi ne mai sa'a ba ita ba. Ita ce mai sa'a a hannu, shi ba ya da ita yanzu yake nema a wurinta. Yanzu ke za ki ba ki sa'a, ba shi ne zai ba ki sa'a ba. da ya san inda sa'a take ba za ki same shi a wurin ba kafin ki zo ya tafi. A tamfar jikin ki ta fita matansa tsada, an kawo ki da mota ki baye da mota, a walwalan jikin ki da yari da haƙoranki kawai na gwal ya fice fa nan gidansa. To dan Allah, in ban da ki dahumanci na mutane, ta ina hankulan mutane suka tafi? To kuma wai fallantana kuma ka ce wai minista, fallantana ka ce shugaban kasa, fallantana ka ce gwamna, wanda da ƙarya da gaskiya idai ka dama a duk mako mafi ƙarancin abin da zai samu, mai imani fa amirul mu'minin cikin shugabannin ƙasar nan ya samu miliyan ɗaya a duk mako ɗaya, ba shi ne ba? In an samu wanda zai samu miliyan ɗaya a mako ya haƙura da wannan, to an samu amirul mu'minin a dai wannan zamanin, musamman a Najeriyance. To shi bokan ta yana zai samu, yana can a daji a garin da yake ba ruwan sha, ta ɗebo masa a rijiya, ba wutar lantarki, ta yi masa kaza. Kai kuma sai ka ji labarinsa sai ka ɗauko shi wai don ya zo maka hidima, don ya baka abin da baya da shi, don ya roƙa ma abin da baya da shi. Shi yanzu ne ka kasa ta yanke sa'a da yanke saka da ka san shi har ka kusanto shi. To amma saboda jahilci da rashin karantar da mutane addini, shi yasa ba sa son shugabanni su fahimci addini, ba sa son ko soja ko ɗan sanda ko sarkin gargajiya ko waye, ba sa son kowa ya fahimci addini ko ba sa karantar da addini. Su kuma abinda suke zo su tsora kaka da malanta, kuma har ‘yan kore gare su wanda suke yawo suna cewa ai malamwa da ai ba dama tare suke rabawa. Wallahi a yanzu akwai malaman da suke da wannan ‘yan koren, wallahi malaman tumbin da suke da ‘yan kore suna zuwa suna yawo suna faɗa jami’an gwamnati ai malamwa ne ai ba dama, ai in yi addu’a kamar yankan wuka, suna da ‘yan kore maza, suna da ‘yan kore mata, ai kaza da kaza, je su yaɗa a zo a yi maka 419 da takardar shaidanka ta boko da digiri ɗinka ko masters ko PhD da kakinka na soja ko na ɗan sanda ko na immigration, kawai wanda ba gida ce bai yi boko bai arabiya ba, ko da arabiya bai san zo in kace ka ba ko da boko, kuma ya maka wayo ya mayar da kai ba gida ce. Asami na ta ashar qabulun nufusul batila kaifa ta'allaquna bi wahdatin wala ta'dhuruna bi bi'a. Attasi ta ashar mas'ala ta 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمه قد سو الجنو ساشن suke karban wannan sashi suke karban wannan kalma daga sashi suke bayayya har azo da ita kasa waya hafazunaha wa yastadilluna biha su haddace ta su kafa dalili da ita al 20 mas'ala ta 20 wato kaga su aljanu suna mayar da wannan sun fada aboka abu gada abu gada na gaskiya sai su nuna duk abin da suka kawo tunda wancan gaskiya da suka fada ta faru to sauran ma kuma duk za su zama gaskiya yasta dullona biya kenan su ma bokaye kuma su fada wanda suke zuwa wajen su kuma su kafa hujja da shi. Al 20 mas'ala ta 20 isbatu sifati a wannan babi mun ga abin da ke nuna mana tabbatuwan sifofin Ubangiji. Wani sifofi muka samu? Al kalam ma za qala rabbukum qala al haq, Allah na magana, magana kaga sifa ce daga cikin sifofin Allah. Sannan kuma sifa ta al ulu wa huwa al ali, sifa ta mai al kibriya wa huwa al kabir, don mun safi wannan sufofin. Khilafan lil ash'ariya, sabanin ash'ariya wanda suke kore sufofin Ubangiji ko su tawilin su. Al-hadiyatu wal-ishirun mas'ala ta 21 at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfa, am an nuna karar cewa wannan girgiza da sammai suke yi, wal-ghashiya da faɗo wanda mala'iku suke kasa, khawfan min Allah azza wa jalla, jin tsoron Allah ne, wanda ke nuna ya zama wajibi kenan kowa ji tsoron Allah. To kuma wannan shine suke cewa wannan na nuna kenan sambai da kassai da duwatsu dukkaninsu su ma suna jin tsoron Allah. Jin tsoron Allah su kuma sai sa suke mai suke tasbihi ga Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Kuma yace tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihinna. Sambai da kassai duwatsu duk suna tasbihi ga Allah. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin Annabi an kawo abinci za a ce muka rinka jin abincin yana tasbihi. Ga ainihin kututturen da ganin da Annabi ke hawa kafin a gina masa minbari yana hudu ba a kai, da aka gina masa minbari sai Annabi ya kaurace masa, sai kututturen da ganin aka je yana motsi yana nishi. Duk wannan na nuna ashe wannan jama'a duwatsu ruwaye bishiyoyi su ma duk suna tasbihi ga Allah kuma suna jin tsoron Allah. Shin wannan tasbihi da wannan tsoro da suke ji hal huwa alal haqiqati aw alal majaz, haqiqa ne ko majaz ne? Haqiqa ne. Dan al-aslu fil kalam al-haqiqa wa la yusaru ila al-majaz illa li dalilin yujibu dhalika. asali Allah ce suna tasbihi, dole mai dai suna tasbihi, ba ma cewa ai tasbihin nan shine kaza, sai in muna da wani hadisi da ya karkatar da tasbihi daga asalin ma'anarsa zuwa ma'ana ta biyu da muka yi da'awa, in babu sai mu kyale hadisi a tasbihi a ma'anarsa ta asali.
As-saniyatu wal 20, mas'alata 22, annahum yakhiruna lillahi sujjada, mala'ikuna faduwa suna sujjada ga Allah, shine darabatul mala'ikatu bi ajnihati hadin, wato su fada suna masu sujjada ga Allah dan jin tsoronsa. Wannan shine karshen wannan babi a gurgurde kenan, abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko abin da yake cewa shine a faɗa mana sura da wannan ayoyin da muka karanta yau suke, ai na faɗa ne cikin suratul saba, cikin suratul saba a wannan ayoyi suke, kuma yana da kyau ga waɗanda suke iya karanta larabci da an karanta ayoyi irin wannan su ka koma tafsirin su, kamar cikin Ibn Kathir da sauran littattafan tafsiri na sunna tunda sun shafi tauhidi, sai su ƙara samun bayanai masu warkaswa sosai sama da abin da ake faɗa a darasi, saboda darasi ba duk abin da ka karanto zaka faɗa ba, dai idan ka ce duk abin da ka karanto zaka faɗa sai ga aya ɗaya kawai za ku yi a darasin wani lokaci, sai ka faɗi gwargwadon yadda za ka bayyanar da ma'anar aya a jumalce mutane su fahimta. Wannan ke cewa maganar da aka yi cewa Ubangiji Ta'ala yana magana, wai yana son ƙarin bayani akan wannan. Ƙarin bayani akan wannan, Ubangiji Ta'ala yana magana. Magana ɗin nan siffa ce daga cikin siffofinsa. Siffa ce kadimiya, wato idan an ce kadimiya ta asali tun fil azal, Ubangiji Ta'ala ya siffanta da cewa shi mai magana. Kuma sifa ce wadda take Ubangiji na yin maganan nan a duk lokacin da ya so, ba wai ya riga ya yi da ba zai sake ba, duk lokacin da Allah ya so zai yi magana. An fahimta ko? A lokacin da duk ya so zai yi magana, kamar yadda hadisin da makaranta na Abu Hurairah ke nunawa, domin cewa idan muka lura da nassin hadisin da ya ce idza qada Allahu al-amra fis sama'i, idza qada Allahu al-amra fis sama'i, idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama, to shine muka ce a fassara wannan hadisi idza takallama Allahu bil wahyi kenan, idan Allah yayi magana da wahayi ya faɗi wani abu, to lafazin idza din nan kaga sharadi ne yayi ko lafazin idza menene wannan, ba adatu sharti bane ba, to wanda wannan adatu sharti da nuna da sharadin da al-mashrut wani abu ne wanda yake ya tajaddad mai sabuntuwa, ba wai an yi shi da ba, daɗin an yi kuma yanzu kuma za a ci gaba da yi nan gaba, duk lokacin da za a yi kaza kaza na faruwa, yayin da duk Allah zai maganar wahayi a sama sai mala'iku sun faɗi suna masu jin wannan tsoro, in an yi wasu yi goma, in Allah ya nufin magana zai magana kuma su sake yi, shine abin da iza take nunawa. Kun fahimta da kyau, dan iza harfin sarfi ne wanda ke nuna faru, wato abin lokacin da zai faru kaza ta faru kenan, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, idza qumtum ila salati, idan za ku yi mai jiya mun yi ko yau kuma za mu yi, kuma gobe da jibi duk muna sare, kaga kenan wani abu ne mai faruwa nan gaba, da ashartu din da al-mashrut, ashartu idza qumtum al-qiyam ila salati, al-mashrut kuma shine mai al-wudu, sharadi ne ai wannan wato wannan kenan nan faruwa. Haka fa idza qara'at al-qur'ana fasta'iz billahi, nan ce duk lokacin da za ka karanta Qur'ani sai ka jaddada isti'aza kenan, ta jiya da ta yau ba za ta wadatar ba dangane da niyyar ka karatu a gobe ko jibi, kullun sai ka yi mai haka isti'azan da zuwa ta wadatarwa, yanzu in za ka sake kuma sai ka sake isti'aza, sai ke nuna jaddaduwa sabuntuwar mai isti'aza din yayin da duk aka so a yi karatun Qur'ani. To wannan abin da yake nuna kenan, ma'ana dai magana sifa ce ta Allah, yana yin magana duk lokacin da ya so. To wannan maganar kuma da Ubangiji Ta'ala ke yi, magana siffa ce tafi da take bance shi shi kadai, baya kamanceceniya da wani cikin halittunsa, domin dukkan siffofin Allah laysa kamithlihi shay, wato ba abin da yake kama da shi cikin siffofinsa. An fahimta ko? Waɗansu suka yi guluwi su ce siffa ce ta Allah wanda yake ba a jinta da kunne, ba a jinta da kaza, ba a jinta da kaza, mutum ne yana ji da dukkan jikinsa saboda maganganun bayi so ake ji da kunne, duk wannan wato ainihin waɗansu maganganu ne marasa asali ko a Qur'ani ko a hadisi. Kun fahimta da kyau? Wannan yake cewa wai shin akwai wani mala'ika wai da yafi mala'ika Jibrilu girma a cikin mala'iku? Wallahu a'lam, ban sani ba.
wanda yana magana akan ceto sai kai hakuri babin da zamu tashi kansa sati mai zuwa in Allah ya kai mu babu shafa'i
wato ta malam Abdulrahab a can ne za a fasa kwankin a can za a fasa babu shafa'i wannan kuma yake cewa shin ya halatta a yi zaɓe kuma in za a yi zaɓen ya halatta mace ta shiga maganan ya halatta a yi zaɓe ko bai halatta ba ai mun sha yin wannan magana a ganin mutane dai ku da su kuke kullum mai tare mai ta abuda abinda duk muka faɗa daɗin nan gurbata abinda muka fahimta shine har yanzu ko ba ra'ayinmu bane muna dubawa da maganganun malamai a da da yanzu musamman na yanzu waɗanda suka zo a rayuwar da ake zaɓe ɗin ta hanyar tabbatar da shugabanci ta hanyar jefa ƙuri'a da akwai maganganun da littattafai da malamai suka yi wallafa a kai dangane da halaccin shiga ko rashin shiga abinda da duk malamai suke zuwa gare shi cewa shine wato ainihin ana shiga ba wai dan zaben karan kansa ya halatta ba ba wai dan amincewar musulunci cewa hanyar kada ƙuri'a hanya ce ta tabbatar da shugabanci da musulunci ya amince da ita ba a'a ko alama wannan ba ita ce hanyar da musulunci ya zaba ba amma dan kasancewar abin ya zama lalle ne a yi shi min babi daf'i ad-darar al-akbar bil asghar abinda malamai suke cewa akwai cutaswa cikin shiga zaɓe irin wannan ko ka tsaya takara kuma kaɗa ƙuri'a saboda me hanya ce ta tabbatar da shugabanci wanda take wadda ba musulunci ya tsara ba kishiyar musulunci ce wannan cutaswa ne akwai cutaswa kuma musulmai idan suka kauracewa zaɓen suka ki shiga kaga dai ba zai sa a daina ba arna kuma za su zanto su ne shugabanni kuma su shugabanci musulmai kuma su gallasa wa musulunci su cutar da musulmai da musulunci wannan ba cuta ce to sai a kwatanta tsakanin cutar farko da cuta ta biyu wacce ta fi girma malamai suna da ka'ida a shari'a idan cuta biyu suka hadu ga karama ga babba kuma dole sai an farma ɗaya daga cikinsu to ya zama wajibi a fada wa karamar dan gudun kar babbar ta kun fahimta da kyau karkashin wannan ka'idan ne cuta biyu suka hadu ga mutumin da yake jin yunwa yunwar da ya nemi abinci ya rasa ta yadda ba zai iya kaiwa gari ya samu abinci ba yunwa za ta lahanta shi yunwa za ta iya halakar da shi wannan cuta ne rashinsa ko halakuwarsa da yunwa ga mushe kuma cin mushe kuma cuta ne tunda shari'a ta haramta to a nan gurin kaga cin mushe darar ne barin kuma kai da yunwa har a mutu kuma shi ma wannan menene shi ma darar ne to sai shari'ar musulunci ta halarta cin mushe kasancewar ta karamar cuta don ku fita daga babbar cuta shine fadawa mutuwa an gane ko dan Allah ce wala takasulu an fusakum innahu kana bikum rahima kuma sanadiyan haka ne haka ce idan ka tashi da janaba ga ruwa za ka yi wankan janaba to wannan wanka da za ka yi ruwan na da tsananin sanyi ba ka da abin da za ka tsuma mafi idan ka yi wanka da shi ka cutu kila ya bayi zuwa ga halaka idan ba ka yi wanka da shi ba kuma ba za ka samu gusar da janaba ba da za ka yi sallah da ita dan a ceci ranka sai aka ce a yanzu kai ce mama kai sallah in rana ta yi can gari ya waye rana ta fito gari ya dan saki sai ka samu ka dafa ruwanka ko ka ruwa ka samu ruwa kai wanka da shi an fahimta ko wannan dai ka'idar dai ita ce malamai suke bi ko ina cewa in ba mu shiga zaɓe ba to arna za su shiga in musulman kirki ba su shiga zaɓe ba rubabbun musulmai za su shiga in musulmai ba su jefa ƙuri'a ba arna za su jefa kuma ƙarshe su kayar da mu su sa arna ɗan uwansu kuma su cutar da addinin musulunci to ƙarƙashin haka ne sai ake san aka ce babu laifi musulmi ya shiga ba dan halaccinsa ba sai dan kaucewa mai wata cuta to amma a nan gurin shi ne galibi su musulman da za su shiga zaɓe ko su jefa ƙuri'a abinda suke so fatawar ta ba su halacci amma maganar su shiga dan su karewa musulunci matsayinsa kuma dan a babu wannan niyyar a zuciyarsu sai da tunda musulunci an ce shi kenan irtikaba khafta dararin wajib to shi kenan yastaghilluna hadhihi alfatwa wa yataqalladuna zimam as-salfa la qasdan fi anfusihim annahum yusa'iduna al-islam aw yunasiruna qadaya al-muslimin ba dan su taimaki musulmi ko musulunci ba ruwan su da wannan baya gaban su sai daidaiku to da haka dole lokacin da za a bada wannan cewa a yi shiga kuma dole a fadakar da masu shiga lalle su zaɓa na gari kuma a fadakar da masu zaɓe kuma su zaɓa na gari wannan kuma aiki ne ba ƙarami ba to amma magana cewa mace za ta shiga ko ba za ta shiga ba a musulunci mace ba za ta shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisin muslim cewa duk mutanen da suka shugabantar da mace to ba za su taɓa rabota ba ba za su taɓa rabota ba duk wanda za su shugabantar da mace
waɗansu suna iya kafa hujja da cewa to ai an samu shugabancin mata a waɗansu ƙasashe kuma kila sun yi wata rawar gani ta fuskar siyasa. Wannan baya zama hujja wanda shari'a za ta amince da ita. An fahimta ko?
Farko, kasancewar wata ɗaya daga cikin mata ta taɓa yin shugabanci an samu abin kirki ba shi ke nuna indin mata suka yi shugabanci kuma za su samu abin kirki ba. Ko da wani lokaci al'ibra bil ghalib wal andaru la hukuma lahu. Ka'idan hukuncin shari'a abin da jinjayan faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba. Ɗaiɗaikun faruwa ba a baki hukunci. Amma mafi jinjayan faruwa in mace ta yi shugabanci sai an samu tasgaro. Dan an samu ɗaya ta yi shugabanci an samu wani abin kirki. An samu goma sai yi shugabanci an samu abin tsiya. Saboda wannan aikin kirkin ɗaya sai mu halatta wancan goma. Saboda haka faruwan ɗaiɗaiku wannan ba a gina hukunci da shi. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu kuma sai a sake kafa hujja cewa ai wai har ma a cikin kasashen da suke musulmai ne an samu mata sun yi shugabanci ga Benazir Bhutto a Pakistan ta yi shugabanci. To dan ta yi shugabanci a Pakistan ba kare dokar Allah suka yi ba? Da a ƙarƙashin mai ta yi shugabanci? A ƙarƙashin sallallahu alaihi wa sallam ko ƙarƙashin demokarasi? Ƙarƙashin demokarasi. Kuma ta zo don ta kare manufofin Amerika. Kuma Amerika suka ƙarfafa ta. Kuma sai me kenan? Tun da yanzu Amerikawa suna son waye zai kare matsayinsu, ba ruwansu da waye zai taimakawa a ƙasarku. A'a, waye suke ganin za su samu cimma manufofinsu ta fuskar siyasa a cikin ƙasa ko waye yake gaba. In ba haka ba, a kawai wato Albright ta zo ta ce ba yanda za a yi a yarda da tsarin da Najeriya ta ɗauka ɗin na cewa sojoji su zo su zama fararen hula su yi mulki. Shikenan Bill Clinton kuma ya kawo ziyara a Afirka kuma ya zo ya faɗa a Afirka ta Kudu ya faɗa a ina ne cewa a'a in dai shugaban da ke ci yanzu in dai ya cire kaki ya sa farar riga to wannan babu komai kuma ya iya shiga zaɓa. Ta ga wannan zancen banza ne gwamnati ta ce wannan maganganun banza guda biyu amma gwamnatin banza ce tunda ba ta Allah da annabi ce ba. Saboda haka sai ta maganganun banza duk guda biyu. Cewa kar ya shiga maganar banza ce, cewa ya shiga duk maganganun ne banza dama. Suna yi ne don kare manufofinsu ba ruwansu da mai alkhairi da kasan koreshin alkhairi da kasan. Kuma waɗannan ababai ya kamata ya kasance muna da wata mahanga a tabarun siyasa da zamu rinka kallon me yasa za su ce kaza, me yasa ba za su ce kaza ba. Har ko dai ba ruwansu da alkhairi a kasan mu, tattalin arziki, zaman lafiya, wannan ba shi ne suke so ba a kasashen mu. Ko tura sun ce suna son arziki mai haɓaka ƙarya suke, ko sun ce suna son zaman lafiya a kasashen mu ƙarya suke. Son su mu rikice da faɗa, son su mu kare ta fuskar tattalin arzikin ƙasa baki ya mamaye mu ta ko ina. Wannan shine babban abin da suke so su cimma a ƙasashen mu. Dan suna ganin in mun yi arziki to ba za mu mulku ba, dan duk wanda yake da wuri a aljihunsa ba zai mulku ba, ba haka bane ba? Amma wanda baya da wuri kuma dole ya mulku. Sai an yi mutar da kai sannan sai a bautar da kai. Amma ka koshi kana jin yunwa dan bai zaka zama bawan wani ko yaron wani. Amma kana jin yunwa ka koshi kai baka jin yunwa ba zaka zama yaron wani ba, amma ka jin yunwa dole ka zama yaron wani. To har yanzu akwai wani hasashe da ya kamata mu kalla, me yasa suke son ai wannan? Kaga dai yanzu in sun amince gwamnati mai ci yanzu shugaban kasa ya cire riga ya cire riga soja ya sa farin riga ya tsaya zaɓe, to kila akwai waɗansu ababai da mu musulmai ya kamata mu kalla. A yanzu kaga dai dole kafin ai zaɓen nan sai ya cire kakin ya kuma danka rukun shugabancin gawa ga wani wanda zai rike bayansa. Idan wannan wannan ya rike shi kuma sai ya shiga zaɓen sai a kada ƙuri'a sannan ya zo a rantsar da shi, ba haka bane ba? Ko haka kawai zai rike yana rike da sojan kuma ya ce ya tsaya zaɓe kuma sunan shi farar hula, ku zaɓe ne yanzu ni farar hula ne ga kaki haka ne, sannan kuma kawai ya ce kuma ya rantsar da kansa kuma ya dankawa kansa, ba na tsammanin haka yake. Sai dai in anan da za a yi wannan to kuma wannan wani abu ne daban. Amma mafi zato yadda suke bukata ya kasance ko yaya shi ya bayar da riko ko da na sati ɗaya ne ya cire kakin ki dan ya sa farar hula, sai dai in rikida za a yi kawai a ce kike nan zaɓe shi, to wannan wani abu ne daban. Amma in wancan za a yi na farko to akwai wata tsiya a ƙasa. Dan a yau in baki ne shugaban kasa ba zai bada riko wa za a ba? Wa za a ba? Garbaya. To ko minti biyar ko wannan arnan yayi shugabancin kasar nan mun shiga uku. Minti biyar yayi a Najeriya to mun shiga uku. Minti biyar aka ɗa sakin Najeriya zai jawabi shi ne shugaban Najeriya mun shiga uku. Garbaya Hussein. Dan bakin arne muke musulunci kenan. Wajen set ne na mutum uku a jere wanda duk sune in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan kuma duk arna ne baka ki. Saboda haka ya kamata duk mu kallo waɗannan al'amuran. Waɗannan kuma suka rike amin shiga uku. In ko aka ce har za ta rike kafin ai kaza, to yan aka rike kuma ake tabbatin za a bayar. In ka yadda ka sauka ka ba wani rike kuma da bindiga a hannunsa kuma da shi ya dafawa a hannu. Sai ka zo ka ce kuma za ka karɓa?
Allah kalle yace zai wadansa in gyare-gyare na wata shida irin yadda aka Sierra Leone. Ba shi kenan ba? Yo ne gyara za a yi cikin wata shida kuwa. Ai kasan tsaya za a yi a wata shida. So wadannan ababai da ya kamata dai mu kalle su. Wato dai wani lokacin ban bai sai in shiga fagen siyasa ba. Saboda kan darasi ya koma darasin sai. Amma wani lokacin kuma dole sai ka faɗa ba yanda zaka yi. Duk da cewa galibi waɗansu su ɗan siyasar ko kuma ɗan boko abinda suke gani in kana maganar ma siyasa kamar baka san komai ba, wanda ya san Qur'ani ya san hadisi ku shi zai magana kan siyasa. Da abinda ake nufi da siyasa shugabanci ne, kai kanka kalmar siyasa ɗin kanta larabci ce. Daga sasa ya susu siyasatan, sasa fi'ili madhi ya susu fi'ili mudari'i, siyasatan shi ne mazarin kalmar wato shugabanci kenan. To musulunci kuma shi ne yake da tsarin shugabanci, don a komai a musulunci shugabanci ake tafiya.